sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba Yakubu makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na dare da yau Juma'a 26 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bandiga sun kai farmaki a rukunin gidajen ma'aikatan hukumar hasashen yanayi dake filin jirgin sama na Yakubu Gawan dake haifan a jihar Filato. Suka sace mutum uku, suka yi garkuwa da mace guda. Bayan haka za ku kuma ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ce dole ne jam'iyyu 74 da ta soke su a baya su jira hukuncin kotun koli kafin tsayawa neman takara. Bayan haka za ku kuma ji majalisar dokokin jihar Borno ta umurci jami'an tsaron farin kaya da su gaggauta tonon waɗanda suka wallafa wani rahoto da ke cewa ɗan majalisu 23 cikin 28 da ake da su a jihar suna yunkurin tsige gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum bisa rashin tafiyar da ɗan majalisar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Muhammad Awal Garba na tafi da rahoto na musamman, amma kafin nan ga Yusuf da labaran duniya.
Wani dan majalisar dattawan Amurka da shugaban Amurka Joe Biden ya tura kasar Habasha a matsayin manzon wanzar da zaman lafiya. Ya ce ya nemi Prime Minister Abiy Ahmed da ya bada umarnin tsagaita wuta a yankin Tigray, amma an yi kunnen kashi da roƙon nasa. Na roƙi da ayyana yarjejeniyar tsagaita wuta da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu, abinda Prime Minister bai amince da shi ba. Kana na roƙi a samar da yanayin tattaunawar siyasance a yankin Tigray don samar da rayuwar siyasa a nan gaba mai inganci. Sanata Chris Coons ya shaida wa manema labarai lokacin wata ganawa a jiya Alhamis. Sanata Coons na hannun daman shugaba Biden ne, kuma mamba ne a kwamitin majalisar dattawa na harkokin kasashen waje. Bai jima da ya dawo da kasar ta Habasha ba, inda ya je don ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe watanni biyar tsakanin sojojin kasar na Ethiopian National Defense Force da 'yan tawayen tsohuwar jam'iyyar yankin Tigray People's Liberation Front. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban jama'a, kana ya ɗaiɗaita wasu kusan miliyan ɗaya. Ma'aikata sun bayyana cewar 'yan gudun hijira da suka arce zuwa kasar Sudan da saura waɗanda yakin na Habasha ya ɗaiɗaita sun isa sansanoni cikin wahala da tashin hankali. Haka kuma an yi mamata da yawa fyaɗe. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe tsawon sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karan farko tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulkin ƙasar. Taron da ya yi don musanta zargin 'yan adawa da ke ganin cewar shi ne shugaban ƙasar da ya fi kowanne yawan shekaru kuma ba zai iya aikin ba. Bayan jawabin da ya yi na ƙanƙanin lokaci, inda ya bayyana yadda gwamnatin sake aiki tukuru don daƙile yaduwar annobar corona, ya amsa tambayoyi daga 'yan jarida goma wanda ya dinga kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya. A ranar da yake cika kwanaki 55 da kama aiki, mafi akasarin tambayoyin da aka yi wa shugaban ƙasar sun jibanci bakin haure, musamman akan yadda gwamnatin ke yi da yara 'yan gudun hijira da aka zo da su iyakokin ƙasar. Akan abubuwa da suka shafi cikin gida kuwa ya bayyana amsoshin ne ba tare da shiri ba, amma dangane da abin da ya shafi manufofin kasashen waje, ciki har da waɗanda suka shafi ƙasar Afghanistan da China, da alamar ya amsa su ne yana duba takarda. Biden ya yi magana da tafi ɗaukar hankali akan abin da ya shafi zaben shugaban ƙasar mai zuwa nan da shekaru uku masu zuwa, inda ya ce yana da ƙudurin sake tsayawa takara a shekarar 2024. Amma ya ce ba shi da tabbaci ko jam'iyyar adawa ta Republican da ke fama da matsalolin cikin gida za ta yi tasiri a lokacin. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis an kashe mutane tara a Myanmar, a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar. Kwana ɗaya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba, wanda kusan ya mayar da titunan wayam a mafi akasarin garuruwan ƙasar. Rahotanni da dama na bayyana yadda sojoji suke amfani da ƙarfi don tirsasawa masu zanga-zanga a birnin Malwavin da Hama'an, babban birnin jihar Karen. Haka sojoji sun fada kan wasu da ke juyayin mutuwar 'yan uwansu a fadin kasar, tare da samun rahoton wani mutum ɗaya da aka harba kuma ya mutu. Rahoton kungiyar ta AAPP ya ce sojoji sun kashe akalla mutane 320 a lokacin gumurzun. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe yarinya ce mai shekaru 7 da haihuwa, wadda aka harbe ta a ranar Talata lokacin da sojoji suka kutsa kai tsaye cikin gidansu, a cewar jaridar Myanmar Now da Reuters.
Tubadalla, wasu 'yan bandida da ba san ko su wane ne bane sun kai samame a rukunin gidajen ma'aikatan hukumar hasashen yanayi da ke filin jirgin sama na Yakubu Gawan da ke Haifan a jihar Plateau. Suka sace mutum uku, suka yi garkuwa da mace guda. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a rukunin gidajen ma'aikatan hasashen yanayi da ke filin jirgin saman Yakubu Gawan da ke Haifan a jihar Plateau, suka sace mutane uku, suka kuma yi garkuwa da mace guda. Lamarin ya auku ne a daren jiya Alhamis, kamar yadda wani ma'aikacin filin jirgin saman Anthony Alfred ya shaida min.
A maganan da nake maki yanzu, ina tsaye ne inda wayannan 'yan bindiga suka zo sun dauki mutumin nan ya escaping, suka dauki matan shi, kuma an kika tuna na taimaki an she neighbor dina a daji, ni na je na dauki gawan shi da wayansu yan tsaro last year around July 31st.
Da wani lokaci wato 'yan bindigan suka shigo?
Kamar karfe 8.
Amma sun shigo da bindigogi ne, kun ji karan bindiga?
Akwai karan bindiga sosai ma. In fact, ni na dauki empty shelf din guda daya na mika ma aviation security.
Mutum nawa ne suka yi garkuwa da su?
Mace ne guda daya. Da guda uku ne, sai biyu suka escape. Da safen nan ma muna ji wai sun kira ko wai a ba su miliyan 10.
To wani yanayi ake ciki a wurin?
Mun je gidan dai an yi addu'a, an duk yanda suka yi dai Allah dai yayi nasa iko.
Kun shaida ma wato jami'an tsaro?
Yanzu ma mobile police sun zo da kuma su police. An zo aka ce wai za a bar sojoji guda 25 a nan kwatas. Ba a gyara gidan ba. Kin san abin da ya gamshe filin saukan jirgin sama? Inda manyan ke sauka, wurin ne zaki ga sojoji da police suna gadi. Masu aikin kuma an bar su kawai hannu rabana.
Kenan ba ku da tsaro da ya kamata kenan a wurin?
Babu.
Takamamme me kake ganin kamar ya kamata a yi?
Federal government aka ce a fence wannan gurin that is porous.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Uba Gabriel a sakon da ya aike min ya ce rundunar 'yan sandan ta samu rahoton wasu bata gari sun shiga gidan ma'aikatan hukumar hasashen yanayi ta Najeriya da ke Haifan, suka kuma yi garkuwa da mutum guda. Sakon na kakakin 'yan sandan ya ce tuni rundunar ta tura jami'anta masu bincike suna kokarin kwato wacce aka yi garkuwa da ita da kuma kamo waɗanda suka yi garkuwan. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce za su tsaurara matakan tsaro a fadin jihar, ciki har da filin jirgin saman da shugaban ƙasa ya amince a zaman na ƙasa da ƙasa da za a rika safarar kayayyakin amfanin gona.
Majors Airport is now confirmed as an international airport for agricultural products.
Yace gwamnatin tarayya ta keɓe kuɗaɗe don yin ayyukan gine-gine a filin jirgin saman da za a fara safarar kayan amfanin gona. Lalon ya buƙaci goyon bayan 'yan jarida da su taimaka wa jami'an tsaro da sauran hukumomi don daƙile matsalolin garkuwa da mutane da sauran ayyukan ta'addanci.
The efforts we are doing in the whole on the north in addressing the issue of kidnapping and also addressing the issue of banditry.
Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalon. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. A Najeriya har yanzu tsugune bai kare ba tsakanin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC da jam'iyyun siyasa 74 da hukumar ta soke su a baya sakamakon rashin samun nasara a babban zaɓen shekarar 2019. Kuma kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukunci kan INEC ta maida wasu jam'iyyu 22 matsayinsu na kasancewa jam'iyyun siyasa da za su iya tsayawa neman takara, amma INEC ta ce tana kan bakanta na dakon hukuncin kotun kolin ƙasar. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto.
A cikin watan Fabrairun shekarar 2020 ne hukumar zabi mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta bayyana matsayinta na soke jam'iyyu 74 sakamakon rashin samun nasara a zaben shekarar 2019 da dai sauran wasu dalilai masu nasaba da rashin cika wasu sharuɗoɗin yin rajista a matsayin jam'iyyu inda jam'iyyu suka garzaya kotu daga bisani. Hukumar INEC ta bakin kakakinta Malam Nick Dazan ta sake jaddada matsayinta na cewa tana kan bakanta na dakon hukuncin kotu koli kafin ta dauki mataki na gaba.
Hukumar zabe a bangaren mu kuma bisa ga fahimtar mu ba mu gamsu da wannan yanka hukuncin kotun daukaka kara ba. Shi yasa muka garzaya zuwa kotun koli mu sami cikakken bayani bisa ga irin fahimta namu na dokokin zabe da kuma kundin tsarin mulki. To kawo yanzu kotun koli ba ta riga ta yanka hukunci ba. To kuma bisa ga doka bai kamata ba a ce ana sauraron wannan yanka kunci ai wani abinda zai zama kamar ana katalandan ma ita kotu. Dole ne a saurari kotu sai yayin da ta yanka hukunci. Hukuncin ya zo daidai da fahimtar mu ko kuma ya saba ma fahimtar mu. Mu yanda muka san doka yake kenan.
Da muka tuntubi fitaccen lauya barista mai nasara Kogo game da wannan matsayin na INEC ya bayyana cewa
ta samu stay in dai bata samu stay of execution ba then position na court of appeal shine yake sama shine yake aiki yanzu.
Umaru Muhammad mai zabura shugaban jam'iyyar NDLP da ke ɗaya daga cikin jam'iyyu da INEC ta soke ya ce bai kamata INEC ta ke mutunta umarnin kotu ba.
A gani na shugaban INEC ya ce ba zai sauraren kotun koli da ta mai da jam'iyyoyi ba ya ce ba zai yarda da umarnin ka ba ba zai mayar ba. Wannan ba daidai ba ne tun da ita duk duniya bawo abinda an ka dogara gare shi in ba kotu ba. Hatta shugaban ƙasa kotu ta ajiye shi kuma kotu ta yarda da aikinsa. Shi ma shugaban INEC kotu ta ajiye shi kotu ta yarda da aikinsa. To dukkan mai rai na duniya in yace zai yi aikin gabansa shari'a ba ta hukunta shi. To yace yana cin gashin kansa babu shari'a a kansa. To wannan ya bata zamantakewa kuma ya karya ma kotu mutuncinta kuma ya karya dokar ƙasa duk wanda bai yarda da shari'a ba.
Sunana Alhaji Musa Adamu Takai. Daman ni ne kai su kara ai ni ne national chairman na ACD Advanced Congress Democrat kuma akai ana kara akan tayi kurakurai kuma mun kai har appeal court ta ba mu judgment cewar abinda ana tayi kurkure tayi shine satin da ya wuce saboda maganan zaben da za a yi a Alambara shine gaba daya mu muka je ana muka rubuta takardu na maganan primary ana ta karba tayi mana su tampi ta ba mu bayan mun bar ana kuma ban san me ya faru ba sai nake ji a iya ana tana cewa ita barati me ba to me dalili ta karbi takardun tayi su tampi to saboda haka shugabancin ANEC wato akwai rauni a ciki saboda menene rauni abubuwan ba dan Allah ake yi ba.
A nasa bangare tsohon dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar LP Malam Usman Zaki Muhammad ya bayyana nasa ra'ayi kan lamarin.
Sai lamarin yau sai a hankali domin babu yadda za a yi a ce a kasar da muna da jam'iyyu kusan 120 muna da yan takara na shugabancin kasa kusan 120 ya zama hauka na yi takara a jam'iyyar Labour Party waɗanda aka proscribe waɗanda ba su da office ɗinsu yana cikin motar su yana cikin jikin kular su duk inda suka ce office ɗinsu yana nan tare da su ba su da office ba su da magoya baya ba su da mabiya sun yi ne kawai don ya zama jari hujja gare su lokacin da aka ba a yi takara a ce ai muna da jam'iyyu kaza dan takara mai ƙarfi mai kuɗi sai neme su don haɗin kai wanda babu don ba su iya yin komai wanda da aka yi haka don siyasar suka yi yawa mai amfani su sai amfani ai nan kuma gaba ɗaya bai kamata mu wuce jam'iyyu ko guda hudu ko biyar ba.
INEC dai ta ƙara jaddada cewa jam'iyyu 18 take sanar da su waɗanda za su iya tsayar da 'yan takara kamar yadda dokar zaɓe ta tanadar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto. Majalisar Dokokin Jihar Borno ta umarci jami'an tsaron farin kaya da su gaggauta tono waɗanda suka wallafa wani rahoto da ke cewa 'yan majalisa 23 cikin 28 da ake da su a jihar suna yunkurin tsige gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum bisa rashin tafiyar da 'yan majalisan cikin kwanaki uku kenan da ake tajita a cikin yanar gizo da kafafen yaɗa labarai a garin cewa 'yan majalisan jihar na yunkurin tsige gwamnan jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Majalisar Dokokin Jihar Borno ta umarci jami'an tsaron farin kaya da suka gauta kamo wanda ya wallafa labarin cewa yan mulkin jihar su 23 din 28 da ake da su na yankurin tsige gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum bisa rashin tafiya da yan majalisun kusan kwanaki 3 kenan dai wannan jita-jita take yawo a cikin gari ta yanan gizo da kuma wasu kafafen yaɗa labarai da ke nuna da cewa yan mulkin jihar su 23 din 28 da ake da su na yankurin tsige gwamnatin jihar Borno da ba da sanya bakin tsohon gwamnatin jihar Borno Kashin Shatima ba wanda hakan ya tadawa gwamnatin hankali ganin wannan batu ne dai majalisar dokokin jihar Borno ta kira wani taron gaggawa wanda ta karaita wannan batu Honorable Abdulkarim Lawan da shine kakakin majalisar dokokin jihar Borno wanda ya jagoranci wannan zama kuma abin da ke cewa
bai yanda mu as Borno State House Assembly members har ma hawai zamu cire gwamnatin mu me yayi mu da gwamnatin mu zama mu lafiya kalau kullum safe rana da daddare kullum muna tare duk ayyukan da muke yi Borno State House Assembly da executive da governor duka tare muke yi duk wanda yayi wannan maganan nan maganan shi kariya ne mun ko kuma yana da wani sheda ya zai ga duniya
kina kuke ganin wannan jita-jita ya fito
through the social media kawai mutane suna buga mana waya eh ga abin da yake faruwa daidai gaskiya ne mu dai ba mu san wannan abun ba ba mu da sani kuma ba House of Assembly aka yi concocting wannan abun ba a waje ne to duk wanda yayi wannan abun mun kira security agencies da Allah su kawo shi into order ai kokari ai arresting shi ai prosecuting shi saboda don abin da yayi absolutely kariya ne
a cikin wannan zargi da suke cewa kamar tsohon gwamna ya shiga cikin shi zaku janye wannan batu na ku
to abin da bai faru ba inda a ce ya faru za su ce tsohon gwamna ya shiga ciki amma abin da bai faru ba ya za shiga abin da ma tamsan ma abin da bai faru ba babu inda ya tashi babu ma wani abu ma kaman haka
na kuma tambaye dan malta mai wakilin mazabar biyu kudan Yakubu Kimba ko ce ina ne suke gani wannan batu ke tasowa
well shi kowa yana da individual tunani da yake kaman ni personally tunanin da nake wasu ne yan tsiraru da suke tunanin maybe haka din zai iya ba su dalili na limelight a cikin mutane politically bara amma mu kamar yadda na gaya maka duk wani magana na siyasa ko wani abu babu wani abu makamancin wannan so mu Borno State House Assembly muna tare da gwamnatin mu 100%
Malam Alamu dan Borno dai wani mai ruwa da al'amuran da ka kai komo ne a jihar Borno ka kuma yadda yake kallon lamarin
na ni mutum ne wanda nake so a ba kowa incin sa bazan iya ce musu kar su nemi incin su bane ina goyen bayan in abu haƙƙin su ne su nema in abu incin su ne su nema amma su ma fa su ci gaba da aikin su yanda ya kamata kar su zo su zama ƴan amshin shata domin baka manta ba a jamhuriyar ta 1999 suka tsige Balarabe Musa ba a jihar Kaduna to kaga ire-iren wannan yanzu tun daga lokacin an tsige Memangoro Adamawa in zaka abar su su yi aikin su za su yi tsige kuwa
yanzu dai abin da gani game da wannan lamari shine yadda hukumomin tsaro za su aiwatar da aikin su wajen bankalo wanda suke da hannu wajen wallafa wannan rahoto da hakan ya jawo muhawara mai zafin gaske a fadin jihar Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana rahoto na musamman
Sarauniyar maharan Boko Haram waɗanda suka kwashe sama da shekaru 11 suna kai al'aran su a ƙasashen kamar Najeriya, Chad da kuma Jamhuriyar Nijar sun sake halaka mutane guda 9 uku daga cikin su waɗanda suka kwanta dama ziratar sojoji ne na ƙasar Jamhuriyar Kamaru sai dai kuma sauran guda 6 fararen hula ne waɗanda ba su ji ba ba su gani ba hare-haren da ya ga maharan Boko Haram da suka kai a wannan makon a jihar Arewa mai nisa ne kuma sojojin da suka rasa rayukansu a yankin tafkin na Chadi da karin tsaron haɗaka ne domin su kakkaɓe maharan na Boko Haram waɗanda suka samu asali daga ƙasar tarayyar Najeriya ƙungiyar haɗin kan da ake kira Post Multinational League FMM a Turance suna iyaka ƙoƙarinsu domin su ga cewar sun cimma burinsu wajen gamawa da haɗin da Boko Haram suke kaiwa a yankin na tafkin Chadin kuma har ma da kan iyakokin ƙasashen guda huɗu Malam Yahaya Barista mazauni ne a jihar Arewa mai nisa ƙasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a garin Kusiri wanda take garda yankin na tankin Chadin kuma mai hasashe ne a kan yaƙin da ƙasashen guda huɗu suke yi da mayakan na Boko Haram.
Wato ala hakika abubuwan da suke faruwa a wannan kasashen guda hudu, wato a yankin tafkin Chadi, wato fitinan yan ta'addan Boko Haram, idan ka dauka kasa ta biyar wato ita ce kasar Benin, wato Kotono, wadda ainihin fadan nan bai shafe ta ba, amma ta kawo sojojinta, duba da cewar ya shafe ta ta fannin tattalin arziki na economic, domin ta dogara ga wannan kasashen guda hudun sune waɗanda suke bata nono tana tatsa. A gaskiya yakin Boko Haram abu ne wanda yake an shafi shekaru goma ana gudanar da wannan yakin, amma shekaru goma nan a wannan lokacin kowace ƙasa tana yaki a cikin gidanta ne. Tunda aka hada rundunar haɗin gwiwa nan kwata-kwata bai wuce shekara 4-5 ba. Rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Najeriya, kuma sansanin su wato a birnin Jemena, wato a ƙasar Chadi. To alhamdulillah gaskiya an samu ci gaba kwarai da gaske, duba ga cewar yanzu mun ga alamu da gaske suke yi. Idan ka duba irin yadda shugaban kasar Chad Idris Deby ya ragargaji Boko Haram a shekaran da ta gabata, kuma a halin yanzu a da akwai sabanin wato iyakoki tsakanin wannan kasashen guda hudu, akwai sabani tsakanin jami'an tsaron su kansu tsakanin wannan kasashen guda hudu, akwai sabani tsakanin al'ummomin wa'annan kasashen tsakanin su saboda rashin bada bayanan sirri ta bangaren yakin ta'addancin Boko Haram. A gaskiya a wannan lokacin kwanan nan an canza hafsoshin mai kula da mai jagorantan operation anti Boko Haram, wato waɗanda suke yakin Boko Haram wanda rundunan su a tafkin Chad, wato a Jemena. Kwanan nan an canza commandant, kwanan nan cikin kwana goma nan haka an canza commandant yanzu haka, wanda yake an sa wani commandant wanda zai jagoranci wannan rundunar. A gaskiya a halin yanzu abubuwan da suke faruwa a wannan kasashen, shawaran da zan ba wa'annan kasashen ko da rundunonin sojojinmu, na farko a yaƙi cin hanci da rashawa a fannin tsaro tukunna. A yaƙi cin hanci da rashawa, kuma ya kamata a ce jami'an tsaron ainihin na wannan haɗin gwiwa ya kamata su haɗa kansu. Shugabanninmu ya kamata su haɗa kansu. Idan suka haɗa kansu, domin kullum ina fada Boko Haram ba su da ƙasa. Boko Haram duk inda suka kafa daularsu nan ne ƙasarsu. To amma mu ƙasashenmu ko sojojinmu suna cewa mu ƴan Kamaru ne ko mu ƴan Najeriya ne. Ya kamata a ce a maida wannan yakin ba maganan ƙasa ba, a maida wannan yakin na daula ne, daular Boko Haram ake yaƙa, ba wai a ƙasar Najeriya ko ƙasar Chad ba. Kuma ya kamata sojojin na inganta musu makamai. Muhammad Attahiro, shugaban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya, kwanan nan naji yayi bayani kuma da kansa ya zo birnin Jemena, kuma ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa, kuma gaskiya ya bada bayanai sosai waɗanda suke masu gamsarwa. Kuma a halin yanzu haka ɓangaren Najeriya, ƙasar Borno wato Maiduguri, sojojin Najeriya suna shiga, kuma gaskiya ana samun nasara. To ni kam shawaran da zan ba su mamma Awal Garba, ya kamata a ce su ƙara kaimi na farko kenan, na biyu a inganta musu albashin su, kudaden su, na uku a basu makaman zamani, na hudu a basu na'urorin hangen nesa inda za su hango yan Boko Haram daga nesa, na biyar ya kamata a ce sojojin ƙasa su samu cikakken haɗin kai tsakanin su da sojojin sama, domin wannan rundunar sojojin ƙasa ne, ya kamata a ce a haɗa rundunar da sojojin sama, su rinka fita operation tare, su rinka yaki tare, su rinka harkan yakin Boko Haram tare, na sama suna sama, na ƙasa suna ƙasa. To insha Allah kuma a basu na'urorin hangen nesa, a inganta musu rayuwansu, a nuna musu ana son su, domin yawanci sojojin suna kuka da matsalolin da suke damun su. Ministocin tsaro Chad, Kamaru, Niger da Najeriya ya kamata su zauna su tattauna da generalin su, su san su yi abun kamar suna yi, ba kullun suna nan a baki a baki ba, ya kamata a ce amma gaskiya suna kokari daidai gurgudo. Kisan soja guda uku da aka yi a Kamaru wani abu ne wanda yake wato shure-shure ne, baya hana mutuwa, mu wannan duk baya ba mu tsoro game da jaruman sojojin mu, kuma akwai su kuma suna nan suna kan aikin.
Na samu ganawa da ɗaya daga cikin ɗayan mamatan walalla suka mutu a filin daga, ga abinda ta shaida mini
Gaskiya ba mu ji daɗi bayan da iyayenmu suka rasa ransu a wajen yaƙi da ƴan ta'adda, kuma sun tafi sun bar mu mu ƴaƴansu da kuma matayensu ba wanda zai kula da mu.
To yanzu me kukanki ga gwamnatin ƙasar Kamaru wajen ganin cewar sun tallafa muku musamman ta bangaren karatu da kuma rayuwa na yau da kullum a daidai wannan lokaci?
To mu dai muna kai kukanmu ga gwamnati da su taimaka ma rayuwarmu, kasancewa yanzu ba mu da iyayen da za su taimaka mana ta fannin karatun ma ba waɗanda za su kula da mu. Muna fatan dai za su kula da mu yanda su iyayen da suke kokari su kai mu makaranta, kuma yanzu iyaye mata kawai rage mana ba maza.
Haka zalika ɗaya daga cikin matan da suka rasa mijinsu, malama Rashida, ita ma ga irin kokamin da ta yi kan gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Ni matan ɗaya daga ciki ne, muna neman dai tallafin gwamnati a san yadda za a yi da mu, domin mazajenmu masu taimaka mana sun rasa rayuwansu a cikin a yaƙin nan. Yanzu muna tuna ga ƴaƴa ga ƴan uwa, dama su ne masu taimaka mana, yanzu muna tuna ya za mu da ƴaƴa kuma da kanmu mu ma.
Sai yanzu me kike tunanin cewar za a iya taimaka muku?
Wajen karatun ma da rayuwar yau da kullum, don ba taimaka mana ba ya za mu da ƴaƴa da ƴan uwa da mu kanmu, ba mu da masu tallafa mana, dama su ne.
Yanzu ba ta ganin cewar gwamnati za ta iya biyan waɗansu jiya tun da yake a filin daga suka rasa rayuwarsu?
Da za su biya kan da da kyau, don haka ake yi ba a biya. Da za su biya kan gaskiya da mu kan mun ji daɗi, domin an kashe mutane da yawa su ce za su biya ba su biya. Da za su biya kan gaskiya da mun ji daɗi, don iyalanmu ba mu san yadda za mu yi da su ba.
Na ne mijin tabakin jami'in hulɗa da al'umma na ɓangaren hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru, na yi ta buga wayarsa ba ta shiga. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, yanzu kuma ga Awul Garba ya sake dawowa da labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyoyin wasanni na Najeriya na ƙasar, sai dai kamar akwai lauje cikin naɗi ta ɓangaren shugaban hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, har ma da kotun da ta TAS, waɗanda suke bin yanayin ƙwato haƙƙin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka. Malam Zakari masani ne na harkokin ƙafan nahiyar Afirka, ga abin da ya labarta mini.
Eto Maman Awul Garba, ni a matsayina na wato wanda yake sharhi kan lamuran wasanni a nan ƙasar Kamaru, musamman ma ɓangaren wasan ƙwallon ƙafa, a gaskiya sai mu ce Allah wadai game da al'amuran da suke wakana yanzu a ƙasashen kuma ƙasarmu na Kamaru. Saboda idan ka duba abin da ake ciki, wato gaskiya abin ban haushi ne, kuma abin ayi Allah wadai ne. Ya za a yi a ce kotu da ke kula da wasanni, wacce idan akwai matsala ake shigar da ƙara, to shi zama da yanzu ita wannan kotun ta fitar da sakamako, ta baiwa ainihin ƙungiyar mai tafiyar da wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru gaskiya, ta ba shi damar cewa shi ne ita wannan ƙungiyar za ta tafiyar da wato ƙaƙar da aka saba tafiyarwa, ƙaƙar bana na 2020-2021. To ka gani ba karon farko bane da wato shugaban hukumar wato Sidi Bombo Juya yake watsi da sakamakon wannan kotun, da General Pierce Menge shugaban League National Professional masu tafiyar da lamuran wasanni a Kamaru, musamman ma ta bangaren ƴan takale da ƙasa, isa ga shigar da ƙara cewa har ila yau ta ko ita hukumar wasan ƙwallon ƙafa tare da shugabanta wato Sidi Bombo Juya yake nan, ba su amince da wannan sakamakon ba, ba su fara aiki da wannan sakamakon ba, da zai ba shi damar tafiyar da wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Garba. To ma sauraro gabaki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazar Bishop da ta hada mana sauti, da ma injiniya mu na wannan daren Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington nake sallama da ku. Allah ya bamu alkhairin da nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.